أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Lahadi wanda yau 4 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda kuma ya dace da 26 ga watan 3 miladiya 2023. Wannan ayoyi aya ta 33 da aya ta 34 da kuma aya ta 35 mun yi tafsirin su ajiya, abinda ya rage mu karanta abinda yake rubuce a cikin littafi. Allah subhanahu wata'ala ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan, in ba dan kada mutane su kasance abu daya ba, alal kufri akan kafirci, laja'alna liman yakfuru birrahman, da mun sanya ga duk wanda ya kafirce mu Allah mai jin kai, musaka libuyutihim ga gidajensu, yace badalun liman can liman yakfuru, to sai aka ce libuyutihim ya zamo badal lishtimal, ma'ana kenan gidajensu za a yi ma wannan ado da wannan kwalliya. Shi ne ke cewa suqufan, anan sai mai tafsiri ya ce bi dhammi sini wal kafi, an karanta da yiwa sinun da kafin dhamma a ce suqufan, jam'an a matsayin jam'i ne na as-saqfu. To sai ya ce wa quri'a bi fathi sini wa sukunil kafi mufradan, an karanta kuma da yi wa sinun fataha da daure kafin a matsayin mufradi karahnin wa ruhunin. Kamar yadda faɗa muku a jiya cewa usulubin al-Imam Suyuti, idan kira'o'i guda biyu ko sama da biyu sun kasance mutawatirai, to zai ce wa fi qira'atin, amma idan qira'a ɗaya shadza ce sai ya ce wa quri'a. To nan shi mai tafsiri kamar yadda kuka sani Raddul Azhan kamar wato ikhtisari ne na Futuhatul Ilahiyya na Suleiman al-Jamal. Suleiman al-Jamal ya yi sharhi mai fadi ga Jalalaini, kusan in ce mujalladi 7. To mai tafsiri shi kuma sai kusan ya lakhasa shi. To wannan da yace waqari abi sukuni sin ba haka nan yake asali a wajen shi Jalalaini din ba. Dan shi mai Jalalaini da yace saqafan sai yake cewa bi fatihi sini wa sukuni alqafi wa dammihima, haka ya fada. Bi fatihi sini wa sukuni alqafi wa dammihima, saqafan da suqufan, bai ce wa qari'a ba. Me yasa bai ce wa qari'a ba? Shi Imam Suyuti saboda qira'o'i ne guda biyu mutawatirai, qira'o'i ne wanda suke ainihin mutawatirai, babu wacce zaka ce shadza a ciki. Jumhurin malamai sun karanta suqufan da Hamza da kis abin nan da Abu Amr da Ibn Kathir sun karanta saqafan kaman fa kharra alaihim as-saqafu min fawqihin. As-saqafu kaga an yi masirin fataha aka daure kafin, to as-saqafu rufi guda daya, as-suqufu shi kuma rufai, ma'ana jam'i na rufi. Ina fata an gane. To saboda haka kenan nan da aka ce wa qari'an gaskiya ba shine asali a wajen shi mai Jalalaini ba, kamar yadda na faɗa muku shine abin da ya rubuta, domin cewa wa qari'a kaman ana nuni ga cewa akwai wata qira'a wadda bata inganta ba. Kun ga usulubin malaman hadisi, duk lokacin da zaka ji malaman hadisi sun ce ruwiya mafi yawa, ko a ce yurwa ko yuhka ko hukiya ko yuqalu, to da dama zaka samu shi wannan lafazin na hadisin bai inganta ba. Mafi yawa in kaji an ce ruwiya ko yurwa, hukiya yuhka, qila yuqalu, to zaka samu wannan hadisin bai inganta ba. To kusan wannan shine usulubin da Imam Suyuti a cikin tafsirin sa ya bi, in yace wa qari'a yana nufin dayar qira'ar wadda bai ambata ba, ko ko wato ta biyun wannan qira'a ce shadza. To saboda haka nan duk da ya ce wa qari'a qira'o'i ne guda biyu saba'iyyatani mutawatiratani. Ina fata mun gane. To shine sai yake cewa mufradan idan aka ce saqfin ko kuma saqfan din, yace karahnin wa ruhunin wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun, kaga rihan daya faruhunun maqbuda wajen Abu Amr da Ibn Kathir. To kaga ruhun alawdan fuul, to shine abin da ya ishara anan. To saboda haka da mun sanya masu rufai min fiddatin na azurfa wa ma'arij da kuma matattakalai, yace kadurji kaman abin da za a taka a sama, min fiddatin na azurfa alaiha yadhharun, tasu ne za su dinga takawa suna hawa, shine ya aluna ila satihi, su birbisu su yi sama zuwa ga rufi. Wali biyutihim abwaban, kuma ga gidajensu akwai su kofofi min fidda na azurfa, waja'alna sururan, kuma muka saka masu wa'insu gadaje min fiddatin na azurfa, yace jam'u sarir, shi surur jam'i ne na asarir, alaiha yattaki'un, akan su suke kishingida, wa zuhurufan, sai yace zahaban, kuma za a saka masu zinari. Alma'ana abinda dai aya take nufi, laula khawful fukri khawful kufri alal mu'minin, in ba dan jin tsoron fadawa kafirci a wajen mu'minai ba, min yita'il kafiri ma zikira, na bai wa kafiri abinda aka ambata na kwalliyar duniya, in ba dan ana ji wa mu'minai musamman masu raunin imani tsoro ba, la'aganainahu al'atainahu dhalika, to da mun ba kafiri wannan abin da muka ambata, liqillati khatarid duniya indana, saboda karancin matsayin duniya a wajenmu. Duniya ba ta da wani matsayi a wajen Allah, shi yasa yake ba wanda yake so da wanda baya so, bal abin da yasa ma Allah ya bada duniya ga wanda yake so, domin kada a dauka cewa ita duniyan nan idan aka bayar da ita ba za a samu rabon lahira ba. To shi yasa Allah ya ba wa'anda yake so, kuma ya hana wa'anda yake so. kun ga manzo alaihi salatu wassalam so da dama idan yazo musamman alfai'u to sai ya ga masu rauni rauni sababbin shiga musulunci sai ba su dukiya mai yawa har wata rana manzo alaihi salatu da irin wannan rabon wani yake cewa ya ma'aikin Allah ya kake ta bada dukiya ga wanda suke basu dade a musulunci ba manzo alaihi salatu yake cewa ni kan bada dukiya na hana wani na ba wani wanda na hana shi nafi so sama da wanda na baiwa saboda shi wanda na hana wa na gamsu da imanin sa ko ba a bashi ba zai tabbata akan addini shi kuma wancan yana da rauni laku-laku ne idan ba a bashi ba karshe kuma ga dan yunwa to sai kaga shi dan yana dan saka masa wa'insu abubuwa an ya kai an yadda da kai ma a cikin addinin kuma aka barka haka to karshe sai ya zo ya canza shawara to shi ya sanya wato manzo alaihi salatu wasalam daga cikin siyasar sa ya bai wa mutane sababbin shiga musulunci dukiya sama da yadda ake bai wa wanda suka dade kun ga lokacin da aka yi yakin abin nan Hunain an samu dukiya maduduwa da ba a taba samun irin ta ba na taba ambata muku Suhail a Safwan ibn Umayya da za a tafi yakin bai shiga addinin musulunci ba manzo alaihi salam yace ya bashi aran sulke 100 ya bayar ba dan yana so ba dan dai kunya da yake ji saboda manzo alaihi salam mutun ne mai daraja mai mutunci koda kafirai suna kaddara shi to ya bashi wannan aran har ma yake cewa aro ne ko kwace saboda galatsi manzo alaihi salam yace aro ne aran ma wanda in wani ya lalace za a biya ka da aka je aka samu ganima kafin a raba manzo Allah mai bashi raƙumi 100 kafin ya godiya aka ƙara masa 100 kafin ya godiya aka ƙara masa 100 to su kun san larabawa ba sa ikilabi ko ikifa'i izhari mutlaki suke sai ya ce wallahi ya ma'aikin Allah da kafin wannan abun kai nafi ki a duniya amma yanzu kai nafi so a duniya to kaga ashe kenan bayan da dukiya yayi amfani a wajen tabbatar da imani to shi ya sanya wa'insu du'afa'ul iman sai ya zama an ba su domin su samu kwanciyar hankali da kuma ainihin nutsuwa sai ya ce wa adami hadhihi fil akhirah inda ba dan haka ba da sai a ba kafiri abubuwa masu yawa wato ainihin da sai a ba shi abubuwa masu yawa na duniya saboda rashin muhimmancin matsayin duniya a wajen Allah da kuma rashin rabon kafiri a lahira fil na'im a cikin samun ni'ima sai ya ce wa in kullu sai ya ce nafiya aw mukhaffafa min athqila wannan in kamar yadda na ambata muku a cikin qira'a guda biyu ko dai ta zamo cewa in ce nafiya yaushe za ta zamo nafiya idan aka ce lamma wa in kullu zalika lamma mata'u to shine abin da ya ambata anan sai ya ce kullu zalika lamma bit tashdid a ce lamma bi ma'ana illa to in ya zamo lamma ma'anarta illa fa in nafiyatun to sai ita in ta zamo korewa akai kenan in kullu zalika ma'ana ma kullu zalika illa mata'ul hayatid dunya nan ma kun ga sai yake cewa wa qur'a bit takhfif fa ma za'ida shi ma wannan qur'an babu shi a cikin asalin jalalai ne kawai cewa yi wa bit tashdid to amma shi mai tafsiri sai yace wa qur'a saboda haka ita ma wannan qira'a ta biyu qira'a ce saba'iyya mutawatira an karanta da rashin yin shadda fa ma za'ida to ma din sai ta zamo kaman an ƙara ta domin ƙarfa jumla kinan sai ya zamo wa inna kullu zalika lamata'ul hayatid dunya kaga ma din ba a ji lafazin ta ba sai ya zamo an kawo wato lamun din ita ce kawai za ta bada ma'ana ba sai tare da mimun din ba shine yake cewa mata'ul hayatid dunya ya zamo jin dadin rayuwar duniya yutamatta'u bihi fiha aje wato yutamatta'u bihi fiha kafiri yaji dadi da wannan abun a cikin duniya thumma yazulu sannan jin dadin ya gushe sai yace wal akhiratu amma ita lahira shine aljanna inda rabbika wajen ubangijinka lil muttaqin ta masu jin tsoron Allah ne su kadai wanda bai ji tsoron Allah a duniya ba ba shi ba aljanna a lahira a adana Allahu ajrana min zalik sai ce ai bi hadha yatabayyan to da wannan ne yake bayyana annal azima huwa al azimu fil akhirah babban mutum a wajen Allah shine babban mutum a wajen Allah a lahira ma'ana duk girman mutum a duniya idan ya kangare mu Allah bai bi Allah ba alisafin mutane ne yake babban mutum amma alisafin Allah karamin mutum ne bal shine mafi kaskanta saboda haka zaka iya ganin mutum a rayuwar duniya bai da wani girman ginin jiki bai da wata mallaka amma kuma shine na kuzo ku gani a lahira Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda kun sani mutum ne mai yar tsaba mutum ne wanda kaman ka ce ma kusan ka ce wada amma ba za ka ce masa wada ba amma dai mutum ne wanda yake gajere kware mai yar tsaba kaurukan sa kaman ka ce kadan suka fi kaurin kara wata rana manzo alaihi salam an yi sansani a wani jeji to ya sani cewa manzo Allah salam yana son ƴaƴan al-Araq al-Araq wanda ake yin aswaki da shi to ƴaƴan sa kaman ƴaƴan inabi wanda ya san faru a cikin ku to daidai yadda ka san ƴaƴan faru to haka ne ƴaƴan al-Araq suke bala Allah kila wasu ba su san faru din ba amma dai indai ka san ƴaƴan inabi to haka ne ƴaƴan faru suke amma shi kwallo gare shi ba irin kwallon inabi ba to da ya ga abin yayi ƴaƴa sosai sai ya taka ya hau domin ya ɗebo manzo alaihi salam to yana takawa sai iska ta dan kawar da kwarjallansa daga kafarsa sai wasu daga cikin sahabbai suka yi dariyan sirirantakan korin ibn mas'ud sai manzo alaihi salam yake cewa kuna yi wa korinsa dariya lahiya athqalu min al-ud al-mizan yawm al-qiyama yace wannan korin nasa da kuke renawa yafi dutsen Uhud nauyi akan sikeli gobe al-qiyama dutsen Uhud tsawonsa kilomita 14 fadinsa kilomita 7 wannan na sama kenan Allah shi yasa abin da yake kasa to amma manzon Allah yace kafar Ibn Mas'ud ta fi shi nauyi gobe al-qiyama ashe kenan ba sifan mutun ta duniya ake gina hukuncin lahira ba ka iya ganin sa ka ganshi wani rena kama to amma shine babban mutun gobe al-qiyama ka ganshi sayyida kaji shine mai sayyida raquma gobe al-qiyama to Allah subhanahu wata'ala sai yake ta wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira ma'ana aljanna to ta tabbata ga masu jin tsoron Allah gobe al-qiyama sai yake cewa saboda haka ai bi hadha ya tabayyan da wannan ne lamari yake fitowa karara annal azima huwa al-azimu fil akhirah babban mutum to shine babban mutum a wajen Allah a lahira la fi dunya ba wai lissafin mutane irin na duniya ba sai ce wa fi sayyi al-imam at-tirmidhi an abi hurairata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan da yace wa fi sayyi al-imam at-tirmidhi abinda ya kamata dai yace wa fi sunan ko kuma wa sahih at-tirmidhi domin shi at-tirmidhi bai da as-sahih sai dai as-sunan da dai cewa yi wa sahha al-tirmidhi domin da ya ambaci wani hadisi ya ce hadha hadithun hasanun sahihun to amma aka ce sai wa tirmidhi kamar tafi sai masa wannan sunan ko san akwai as-sunan da as-siha da kuma al-masani da al-ma'ajim wani istilahin malamai ne kamar as-siha kamar kace bukhari da muslim da sai ibn kuzaima sunan irin tirmidhi nasa'i ibn maja da sauransu sannan kuma al-masanid irin imamu ahmad to saboda kanin da yace sahihul imam at-tirmidhi ibarar ba haka ya kamata ta kasance ba sai yake cewa ad-dunya sijinul mu'min ita duniya kurkuku ne na mu'mini wa jannatul kafir kuma aljanna ce ta kafiri mun yi bayanin wannan hadithin a jiya sai yace an sahal bin sa'ad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahal dan sa'ad yace manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace laukanatid dunya da a ce duniya ta ajuru inda Allahi janaha ba'uda ta kai darajan fiffiken sauro a wajen Allah ma saka kafiran minha sharbata ma da ba zai shayar da kafiri ko makwarwar ruwa ba saboda haka sai ya zamo ainihin sai da yunwa ta kashe shi mai tafsiri yace wala yabud ba abu bane wanda yake mani sanci an yakuna ma sar ilaihi alfasaqatu ya zama abin da fasikai suka tafi gare shi wal jababira da kuma kangararru min zakharafatil abniyati na rangada wato ainifin gyara gine-gine wata dhihibis suquf da kuma saka zinarori a wajen rufai wa gairiha da wanin nan da waninta min mabadi'il fitna tana daga cikin wato ainifin mafaran fitintinu bi an yakuna nasu ummatan wahidatan ta yadda mutane za su kasance abu daya fil kufri a cikin kafirci qurbas sa'a dab da tashin alkiyama hatta la taquma sa'atu ala man yaqulu Allah har ya zama alkiyama ba za ta tsaya ba akwai wani wanda yake cewa Allah a ban kasa aw fi zamani dajjal ko kuma lokacin fitowar dajjal li'anna man yabqa idhaka 'ala al-haqqi domin wanda za su wanzu akan gaskiya lokacin zuwan dajjal fi gayatil qilla yan kadan ne kwarai da gaske bihaythu annahu la idada lahu fi janibil kafara ta yadda in ka kwatanta su da kafirai to ba su taka kara sun karya ba saboda haka wannan aya dai yan uwa tana nuna mana cewa duniya bata kai karan kadamiya a wajen Allah ba wannan ta sa ya janye ta daga mafi yawa daga cikin manyan bayinsa Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Ibn Abbas yake cewa wata ranar Sayyidina Umar ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wani dan dakin sa dan daki ne wanda yake ba mai fadi ba lokacin da yayin matansa ila'i Sayyidina Umar yana shiga sai ya ga manzo alaihi salatu wassalam yana daure da kwarjallansa yana kwance akan tabarmar Kaaba manzon Allah yana tashi Sayyidina Umar ya ga zanan tabarmar nan a jikin hankalin manzo alaihi salam Sayyidina Umar sai ya zubar da hawaye yace ya ma'aikin Allah ka roƙa wa mutananka Allah ya buɗa musu duniya ka kalli yanda Kisra da Kaisar suke cikin fantamawa da jin dadi da gwangwajewa ya ma'aikin Allah kai ne mafifici kuma kai ne a wannan hali manzon Allah yana jin haka sai ya tashi zaune yace awa anta fi shakkin fi ibn Khattab awa fi shakkin anta ibn Khattab kai dan Khattab kana cikin shakku ne akan abin da nazo da shi yace wayancan mutane ne fa wanda Allah ya tara musu duniya su cinye ta gabaki daya abinda aka yi musu kenan sai na Umar yace ya ma'aikin Allah roƙa mun gafara Allah subhanahu wataala ma'ana shi sayyidina Umar ya ga matsayin manzo alaihi salam kuma amma a ce tabarmar kaba wani kili bai taba kwantawa akan ta ba kai wani ko zama bata ishe shi ba balazara kwanciya amma a ce fiyayyen halitta shine yake kwanci akan ta yace sai naga fulan nasa shi ma jemammiyar fata ce da wani yayi na ganyen dabino aka tusa aka dinke na duba ɗakin nan ko ina ban ga wani abun burgiya ba sai dai wasu ƴan fatu guda uku da aka rataye ɗakin shugaban halitta alaihi salatu wassalam me yasa Allah ya yi manzo alaihi salam haka na farko manzo Allah duniya bata gabansa bata cikin lissafin sa sannan da Allah ya tara masa duniya to duk wanda ya imani in ya rasa duniya sai ya shakun imanin sa yace a to ai wanda ya zo da addinin maya maya yake ni kuma gashi nayi addinin su gani a cikin talauci to anya ko addinin nawa irin nasa ne mutum sai ya shiga shakku to kuma domin a nuna cewa duniyar ba wai an nuna cewa haramun ne a more a cikin ta ba Allah sai yayi annabawa annabi Dawud annabi Sulaiman ya ba su katafaren mulki da kuma kasaita na faɗa mana mun kuma karanta a baya annabi Sulaiman alaihi salam binassil qur'an Allah subhanahu wataala yake cewa wajifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat shi akusan da ake zuba abinci yanda ka san kududdufai kai ka san kududdufi mutun nawa za su shiga cikin kududdufi to haka nan girman akusa suke wanda ake zuba abinci sannan tuka ne kafaffu ba a dauke tukunya daga inda take sai dai a jingina tsani in an yi abincin a jingina tsani a tsebe sannan a wanke a kwarfe ruwan sannan a yi sabon girki dan girman ta ba a iya kawar da ita kuma saboda kasaitan mulki iska aka hore masa saboda kasaitan mulki idan an yi gini yayi kyau ba zai ce yayi kyau sai dai kalli wani wuri yayi kenan in bai daina kallo ba za a rushe shi ko me kansa yace yayi to matsayin sa ya wuce haka sai dai kawai in ya kawo da kai shikenan yayi in bai daina kallo ba bai yi ba in za a gina so dubu a rushe to ba za a daina ba kuma sai an ga daina kallo to kaga wannan annabi ne mata 100 gare shi banda sadakoki mata 100 kai ko ta ladan noman ma ba a samu ba kaga ne to saboda haka wannan zai nuna cewa Allah ya ba waɗansu masu daraja duniya ya tsuke daga waɗansu masu daraja din manzo alaihi salam da kansa yake cewa Allah ya bashi zabi yana so ya zamo annabi mai mulki sai yace bal abdan nabiyya yace so yake ya zamo annabi bawa ma'ana ba sai yayi wani abubuwa na kwalliyar rayuwa ba salawatullahi wa salamuhu alayhi to shine ainihin abinda mai tafsiri ya ambata anan sai Allah subhanahu wa ta'ala yace
wa man ya'shu an dhikri ar-rahman qayyum lahu shaytanan wa innahum la yasuddunahum an as-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idha jaa'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man ya'shu an dhikrir rahman duk wanda yayi dundumi daga barin karanta alqur'ani ko aiki da shi nuqayyid lahu shaytanan za mu dora wani shaydani akan sa fa huwa lahu qarin ya zamo aboki tattare da shi wa innahum laysuddunahum anis sabili kuma tabbas su suna kange su daga barin tafarkin Allah wa yahsabuna annahum mutadun kuma suna zaton cewa su shiryayyu ne hatta idza ja'ana hal lokacin da yazo mana qala sai yace ya laita bayni wa bainaka bu'dal mashriqayn ina ma tsakani na ni da kai ni san mafadar rana ne da mahudarta fa bi'sal qarin tir da wannan aboki sai Allah ya ce wa lan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil adhab mushtarikun ayau ba zai amfanar da ku komai ba kasancewa ku kun tattaru a cikin azaba malaman tafsiri suka ce munasabar wannan aya wa man ya'shu da wata ta gabace ta Allah subhanahu wata'ala yayi bayani cewa inda ba dan kada mutane su kafirce ba da ya shimfida musu duniya to sai dai idan akai wannan wa za su bar addinin musulunci in sun ga kafirai yana fanta ba su kadai to kasancewar mafi yawa dukiya tafi sa dan adam ya kangare sama da talauci na'am akwai wanda zaka samu cewa talauci yayi masa kanta har ya zama ya bujire ma Allah wani malami yace kadal faqaru an yakuna kufran sora ka dan bakin talauci ya zama kafirci to akwai wanda idan talaucin yayi masa yawa to sai ce to shi ma yanzu walbaka walbani tunda an hana shi shi ma ba zai bauta ma Allah ba yana ganin kaman bautar Allah yana karuwa da ita ne mafi yawa kafin ka sami talauci ya kangarar da mutun daya to sai ka samu wadata ta kangarar da daruruwa domin innal insana layatqa arraahu stagana ba ce arraahu hubtaqara ba dan adam yana nuna isa yana nuna dagawa da shishigi saboda yaga ya wadata ba ce saboda yaga ya talauta ba to Allah subhanahu wataala sai yake jan kunne yace wa man ya'shu ita wannan kalma ta zo da dabdi biyu ko dai ashiya ya'shi ko kuma asha ya'shu idan muka ce asha ya'shu zai iya daukar ma'ana biyu ko dai a ce asha yayi dundumi ya'shu yana yin dundumi mai dundumi shine wanda idan rana ta kusa faduwa ko duhu ya dan soma zai ga baya gane farkon shigan magariba sai zan bai iya ganin abubuwa sosai to wannan shine wato abin da ya shafi dundumi sannan asha ya'shu ta kan zo da ma'anan an arada yi uridu misali idan ka ce asha ala kaza an arada anhu kuma in ka ce asha ilaihi ma'ana qabilahu wa wafaqahu kaman adala in ka ce adala anhu ya bujire masa adala ilaihi ya tafi zuwa gare shi mala anhu ya baude masa mala ilaihi ya tafi zuwa gare shi to shi wannan ya'shu din malaman tafsiri sun yi masa fassara biyu wasu suka fassara cewa wa man ya'shu wanda yayi dundumi ma'ana ya makanta ya zamo ya makantar da kansa da kansa an zikirin rahmani daga barin wato ambaton Allah azzikiru anan shine alqur'ani wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun kenan sai zamo zikirur rahmani ana nufin cewa alqur'ani a bisa wannan ma'ana da aka ce arrahman dan a nuna cewa saukar da alqur'ani da Allah ya yi wa bayi tsagwaran jin kai ne shi yasa mai ce arrahman allama alqur'an Allah mai jin kai shine ya sanar da bayi alqur'ani ashe Allah ya sanar da kai alqur'ani ka haddace shi ka san ma'anarsa ka aikata jin kai ne na Allah subhanahu wataala kokarin ka ba zai kai ka ga wannan ba to a bisa wannan ma'anar ta farko wa man ya'shu ko mu ce yayi dundumi ko ya bijire an zikirin rahmani nan ya zamo idafatul masdar ila fa'ilihi wannan wato zikir masdari ne arrahman shine fa'il kenan wanda ya baude ya kangare ya makance daga barin alqur'ani ma'ana yayi watsi da alqur'ani watsi da alqur'ani ibn al-qayyim yake cewa yana da fuskoki rashin yin imani da alqur'ani littafin Allah ne watsi da alqur'ani ne rashin koyon karatun alqur'ani da karanta alqur'ani watsi da alqur'ani ne rashin koyon ma'anonin alqur'ani watsi da alqur'ani ne rashin dabbaka umarnin alqur'ani yi ko bari shi ma watsi da alqur'ani ne sannan rashin kiran mutane zuwa ga alqur'ani shi ma watsi da alqur'ani ne to anan abubuwa guda uku ko hudu sun zama fardu ainin akan kowannen mu wajibi ne kai imani alqur'ani wahayin Allah ne zancen Allah ne sifa ce ta Allah ba wai a ce fassaran zancen Allah ba yawa ko a ce abun halitta na Allah abadan alqur'ani zancen Allah ne sifa ce ta Allah subhanahu wataala dole duk musulmi ya imani da wannan abu na biyu a matsayinka na musulmi dole ne ka koyi karatun alqur'ani kuma ka karanta alqur'ani na sha faɗa mana daga cikin amsoshin da zan bayar ka bayar mu bayar a kabari bayan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka ta hudu wa ma amaluka menene aikin ka amsar da za ta tsiratar da kai qara'atu kitaballahi wa amiltu bihi na karanta littafin Allah kuma nayi aiki da shi iyyaka thumma iyyaka ka zama baka karanta alqur'ani akwai matsala bal akwai matsaloli musamman cikin watan azumin nan abinda malamai suke cewa kun mun sha maimaitawa so ake cikin azumin nan karanci ka karanta alqur'ani daga bakara zuwa nasi ko da so daya ma'ana yanzu ka lizimta ma kanka kullun zan karanta hizifi biyu ba a ce sai ka haddace dole ba amma a matsayin ka na musulmi ka iya karanta ko ina sannan in so samu ne ka ji alqur'ani gabaki dayan sa kunnan ka ji ai kun sha jin hadisi manzo alaihi salatu wassalam duk azumin duniya malaika jibrilu zai zo su yi mudarasan alqur'ani azumin karshe ga manzo alaihi salam sai da suka yi mudarasan nan sauka biyu ma'ana tun daga farkon abin da aka yi wahayi har zuwa karshe sai da suka maimaita shi so biyu to a matsayin ka na musulmi lalle ya zamo kana karanta alqur'ani wallahi zaka samu hasken zuciya zaka samu hasken tunani zaka samu saiti a rayuwa to lalle wannan biyu su tabbata abu na uku yi kokari ka san ma'anonin abin da kake karantawa koda akalla surorin da kake sallah da su alhamdulillah yanzu an yanke kowane hanzari ga tarjumomi nan da Hausa da Turanci da sauran yarurruka koda dai wannan tarjumar a ce ka karanta idan zan karanta alamtar kaifa zuwa ƙasa to ina hararo ma'anar ayoyin da nake karantawa wannan zai sa kai kanka ka samu jin dadin karatun na faɗa mana hatta qiyamul layli da ake mutumin da ya haddace inda ake karantawa ko yake jin ma'anan abin da ake karantawa to yafi rashin samun gajiya amma duk mutumin da ya zama dundum yake bai san inda ake karantawa ba bai san ma'anan abin da ake karantawa sai ya ji an dade ko da dan takaitaccen karatu akai amma idan kana bin abun kana bi a cikin zuciyarka sai ka ji an ma duka ba kai zaton an kai inda za a duka din ba almuhim dai ya kai dan uwa musulmi yi kokari surorin nan na ƙasa ƙasa akalla ka san ma'anonin su sannan kuma ka dabbaka abubuwan nan da ka karanta da kuma wanda ainihin kake ji malamai suka ce idan ya zamo mutun yayi wani daga cikin wayannan bai yi wani ba to ya kangare ta wani bangare ya bi ta wani bangare ace kai imani da alqur'anin ka kuma karanta shi ka kuma san ma'anar sa amma kuma kash ba kai aiki da shi ba to nan ma akwai matsala nan ma akwai matsala domin asalin sakon qur'ani ma shine a dabbaka abubuwan da suke cikin sa na biyar din abu ne da ya shafi dalibai da malamai isar da sakon alqur'ani to wannan sai wanda suka cancanci su karanta su fahimta kuma ainihin su ilmantar to wannan yana daga cikin abinda malamai suka ambata rashin yin sa bujire mai ainihin littafin Allah ne ma'ana ta biyu zikrullahi anan shine tuno Allah a cikin zuciya da kuma furta ambatansa da harshe duk mutumin da yayi watsi da ambatan Allah da harshen sa yayi watsi da tuno Allah a cikin zuciyarsa to shine wannan narkon zai biyo baya musulmi ya kamata ya zamo harshen sa danyi shataf da ambatan Allah subhanahu wataala kuma zuciyarsa tana hararo ma'anar abin da yake faɗa Allah yake cewa wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kada ka bi wanda muka rafkanar da zuciyarsa daga barin ambatan mu shi yasa malamai suka ce ambatan Allah na harshe idan zuciya bata halarto da girman Allah da kamalar sa to wannan mai ragaggiyar daraja ne mai ragaggen matsayi ne kun ga Allah bai ce wala tuti man aghfalna famahu ba kada ka bi wanda muka rafkanar da bakin sa sai aka ce qalbahu zuciyarsa domin ka iya samun wani yazo bakin sa yana subhanallah subhanallah kuma yanke a jihun wani kaga wannan gangan ne inda subhanallahi ta kware ce ba zai zo zarunci wani ba yana subhanallah subhanallah mace ta fito ya kafa mata ido tun daga farkon titi har sai ta bace wannan ta gangance wannan zikirin naka na gangan ne in ka tuno subhanallah wala kana gari za ka wada kanka saboda ka san ba a baka wannan damar ba so irin wannan abubuwan suna nan da yawa wanda za ga ana yin zikiri kuma ana yin su na ba daidai ba to anan wa man ya'shu an dhikrir rahmani duk wanda yayi watsi da ambatan Allah da kuma tuna Allah kun ga wani mutum yake tambayar manzo alaihi salam yace ya ma'aikin Allah shari'ar musulunci tana da fadi tana da yawa fada mun abinda zan yi riko na bajau in rike shi gagam ko da yaushe sai yace la yazalu lisanuka raqaban bi dhikrillah kada harshen kai ya gushe danye shataf da ambatan Allah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah manzo alaihi salatu wassalam ku dubo wani sahabi yake cewa zama daya sai mu kirge istighfari wajen 179 da manzo alaihi salam wannan an gafarta masa komai amma astaghfirullah subhanallah walhamdulillah manzo alaihi salam ma malume suka ce abinda yasa in ya fito daga ban daki yake cewa gofuranak wato neman gafara ka ya Allah yana ga yar yanke wannan ta shiga ban daki da bai ambaci Allah ba kamar laifi ne to amma dan Allah kai ko ni awa nawa muke ba mu ce subhanallahi ba awa nawa muke mu ce astaghfirullah ba sai dai zancen duniya sai dai abubuwa marasa amfani Allah ya ji kan mai martaba sarki in ba kuma ta ba 2011 lokacin da muke tafsirin awa biyu yake cewa mallam abinda yasa nake so ayi tafsirin awa biyun nan idan mun sake su daga yin tafsirin awa daya za su je su dinga surutu suna bata lokaci kuma mai azumi ba a so ya surutu shi yasa muke so mu rike su ya zama dab da sharwa za a sake su da mutun ya tafi kawai shikenan sai dai tunanin ya zai je ya samu kayan bude baki Allah ya ji kamar martaba sarki wallahi wannan shine kyakkyawan shugabanci kana tunanin al'umma kamar zai tsira a wajen Allah subhanahu wataala to saboda haka dai ya kai dan uwa kada ka banzatar da lokacinka ya kamata lokacinka ya zamo abun rayawa da ambaton Allah da karatun alqur'ani da kyakkyawan tunani ba mummunan tunani ba to duk mutumin da ya zamo yayi watsi da ambaton Allah ko tuna Allah ko karanta alqur'ani nuqayyidhu shaytanan to za mu sallada masa wani kangararren shedani ku gane nan da aka ce shaytanan kun san ash-shaytanu yahtamil an yakuna jinniyan aw insiyan akwai shedanin dan adam akwai shedanin aljani wani sai a sallada masa shedanin aboki dan adam shi bai ganshi da wayansu fakafukai na shedanu ko kahunan shedanu ba ya dauka mutumin kirki ne ashe shedane ne to duk mutumin da bai yi wannan ba ai duk wanda bai share masallaci ba sai ya share kasuwa ko ya share tasha ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa harabu min ar-riqil ladhi khuliqu lahu wa bulu bi riqin nafsi wa shaytani mutane sun guje wa bauta ta haqiqa wacce Allah ya halicce su saboda ita ka ki ka bautata ma Allah irin yanda Allah ya ce to ba za ka tsira ba sai ka je ka bautata ma san zuciyarka ko wani shaytani domin dan adam ba zai taba wufinta daga wannan ba ko dai kana bin Allah ko kana bin Allaro dole ne ba na uku ba za ka ce ai kai tsakiya kake ba baka bin Allah baka bin wani Allah ina kila kana ta bin wani Allah baka sani ba kila ma shine san zuciya afara aita man ittakhadha ilahu hawa shin kaga wanda ya dauki abun bautarsa shine san zuciyarsa ma'ana san zuciyarsa duk inda ya karkatar da shi nan zai karkata ya bautata masa ko ya sani ko bai sani ba to duk mutumin da ya kangare ma Allah ya kangare ma ambaton Allah ya kangare ma karanta alqur'ani to kada ya dauka ruwa ta sha nuqayyidhu shaytanan sai mu sallada wani shedani a kansa fa huwa lahu qarin ya zamo abokinsa kun ga anan sai aka ce qarin domin alqarin shine kaman wanda aka sa da baibayi aka hada kafar kada ta su aka daure ya zamo wato abin gwamaitawa shi da kai ko dai ya zama wanda kake gani ne mugun aboki yanzu akwai mugun aboki wanda idan kace a tawo tafsiri ya ce habawa ne ai ba wani laifi kai ma Allah ba kace sai ka je tafsiri kana azumi kana sallah ai ba sai mun je ba dan Allah zo mu je kallon bal dan Allah zo mu je kallon kaza ya gayyace ka ko ku ka gayyace shi zuwa ga wani abu na kirki sai ya baude kullun sai dai a tafi ai abinda bayar dan Allah a ciki to wannan ko ka sani ko baka sani ba mummunan aboki ne domin aboki mafi alkhairi shine wanda in ka manta alkhairi ya tuna maka in ka tuna ya karfafe ka duk abokin da ba wannan ba to za ku zargi juna ranan tashin alkiyama za mu karanta a cikin wannan karshen sura al akhilau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin abokan juna masoya juna za su ki juna gobe alkiyama su kaurace wa juna su kudirci juna su ji haushin juna sai dai wanda suke rayuwa suna jin tsoron Allah duk gabaki ɗayan su kowa daidai yake so ayi duk wanda ya tuna dan uwansa ya karfafe shi wanda ya manta dan uwansa ya tuna masa to wannan ita ce abokantaka ta kwarai to wannan aya yan uwa tana nuna mana aljaza'u min jinsil amal kaga ba wai tashin farko Allah ya sallada mummunan aboki ko kangarin shedani akan ka ba sai da ka sabbaba sannan aka yi ma sakamako falamma zagu azaga Allahu qulubahum yayin da suka karkace to shikenan Allah subhanahu wataala sai ya karkatar da ainihin zukatansu duk mutumin da ya zabi shari'a to Allah zai taimaka masa akan wannan shari'a wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum kenan kada kai kuka da wani kace wallahi ni sai inji da an kira sallah duka sallah ta kama ne wallahi akwai irin wanda zaka ji sai da ya dauki qur'ani sai ji durin sa ya bace da an kira sallah sai ji kaman an dora masa dutse to wallahi ka tambayi kanka ya kake a wajen karanta littafin Allah ya kake a wajen ambaton Allah subhanahu wataala ya kake a wajen tuna Allah a cikin zuciyarka wallahi duk lokacin da zuciya ta yi datti to wannan ita ce sheka ta shedan nan shedan yake samu ainihin ya zama ya kwanta amma duk zuciyar take wankakkiya kakal da karanta littafin Allah da tuna Allah da ambaton Allah shedan ba zai samu shiga anan ba dama shi shedan datti yake so kazanta yake so to da ya samu kazantaccen wuri ya samu wajen kwana al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat haka rayuwa take shi yasa aka ce anil mar'i la tasal wasal an qarinihi an qarinihi kada ka tambayi wane ne wane tambayi wane ne abokin sa domin inna tuyura ala ashkaliha taqau kowane masaki akwai abokin burmin sa mutumin kirki mutanen kirki sune mutanen sa mutumin banza to zaka samu gayyar shedan sune suke tare da shi Allah ya kiyaye mu to lalle dan uwa ina maimaita maka don Allah dora kanka akan sikeli ba sai mun yi nisa mun wuce wurin ba dora kanka akan sikeli ya kake a wajen karanta littafin Allah a wajen ambaton Allah a wajen tuno Allah a cikin zuciyarka idan komai daidai to gode ma Allah kuma ka roke shi tabbata har zuwa ƙarshen rayuwa in an samu matsala yi kokari ka gyara kai da kanka wallahi ba wanda zai gyara ma ka sago shi ƙasa kai kuka a wajen Allah ka roki taimakon sa ya saita ka akan daidai domin wallahi zuciyar nan ya kai bawon Allah idan ta karkace bata samu saiti ba wallahi an samu matsalar rayuwa gabaki daya zuciyar nan ita ce madubin Allah subhanahu wataala Allah ka samu dace. Allah sai ya ce wa innahum kuma tabbas su wayannan shedanu kun ga anan sai da farko sai aka ce wa man ya'shu shi kadai nuqayyidahu shaytanan kaga shi kadai lahu shi ma haka fa huwa lahu shi ma shi kadai amma sai aka ce wa innahum jam'i layasuddunahum shi ma jam'i ويحسبون جمعي انهم جمعي مهتدون شيما جمعي اسلوبين القراني kenan to dole sai dai mu tsaya saboda babu lokacin wannan tafsilin an nuna mun lokaci sai mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din Allah ka fahimtar da mu daidai ka dora mu akai Allah ka fahimtar da mu abinda ba daidai ba ka nisanta mu Allah ka saita zukatan mu a bisa daidai ya Allah ka azurta mu da karanta littafin ka da aiki da shi da kuma ainihin kina zuwa gare shi. Ya Allah ka azurta mu da ambatanka da kuma tuna ka da nisantar hanahananka da aikata umarninka. Ya Allah ka karba mana azuminmu da sallolinmu da dukkan ibadodinmu. Ya Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta. Ka nuna mana bata, bata ne ka ba mu ikon nisantar sa. Ya Allah ka zaunar da garuruwanmu lafiya, ka zaunar da ƙasarmu lafiya. Allah ka yaye mana kowace irin damuwa. Shuwagabanninmu tun daga mataki na sama har zuwa na ƙarshe, Allah ka riƙo da hannayensu. Inda suka yi daidai, Allah ka ƙarfafe su, ka ba su ikon ɗorawa. Inda suka kuskure, Allah ka tsinka yadda su kusakuran, ka ba su ikon gyarawa. Allah ka ni'imta su da mashawarta makusata na ƙwarai. Ya Allah ka saka ayyukan su a cikin yardarka, ka sa ayyukanmu a cikin yardarka gabaki ɗaya. Ya Allah ka ba mu damana mai albarka. Ya Allah ka ba mu yalwa, ka yaye mana kowace irin damuwa. Bayinka da suke cikin takura da ainihin hali mara daɗi, Allah ka yaye musu. Ya Allah ka ba musulmi marasa abin yi, abin yi ka sa albarka. Wanda suke da abin yi, Allah ka riƙa ka sanya masa albarka. ‘Ya’yanmu mazansu da matansu, Allah ka shirya mana su. Allah ka saka nagarta da ɗa'a a cikin zukatansu. Allah ka saita tunaninsu, ka ɗora su akan daidai. Allah ka jibanci tarbiyyarsu, ka kula da su. Ya Allah ka yaye mana kowace irin damuwa. Ya Allah ka ba mu damana mai albarka. Ya Allah ka ba mu damana mai albarka. Ya Allah ka tsabtace zamantakewarmu. Ya Allah ka tsabtace zamantakewarmu. Ya Allah hali na kangara da sabonka, Allah ka tsarkake mu, ka nisanta mu daga barinsa. Allah ka ɗora mu a bisa yi maka biyayya sau da ƙafa. Allah ka saka mu a cikin bayinka na ƙwarai. Iyayenmu da suka rasu gabaki ɗayansu, Allah ka gafarta musu, ka kyauta makwancinsu, ka haskaka musu. Ya Allah mu kuma Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe. Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe. Ya Allah ka azurta mu da yin komai dominka. Ya Allah ka yi riƙo da hannayenmu. Ya Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم كلنا عونا ونسيرا. اللهم كلنا عونا ونسيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت بحاجاتنا أليم فقضها يا رب العالمين. اللهم أنت بحاجاتنا أليم فقضها ويسرها يا رب العالمين. اللهم أنت بحاجاتنا أليم فقضها ويسرها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.